Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ziyarci birnin Maidugurin jihar Borno domin jajantawa gwamnatin jihar da jama'arta bisa iftila'in hare-haren kungiyar Boko Haram na kwanakin nan. Sai dai rahotanni sun ce labarin bai yi armashi kamar yadda aka saba gani a baya ba. Mabiya gwamnatin APC ta Next Level da ke bata kariya sun ce kusan dukkanin matsalolin da ake kokawa da su kwata-kwata babu laifin shugaban kasa domin shi ya riga ya gama sauke nauyin da aka dora masa. Kalaman kalubalantar juna sun fara daukar sabon salo da janyo dumamar yanayin siyasa tun bayan da aka jiwo sardaunan Kano na cewa muddin shugaban kasa Buhari zai sake tsayawa takara ba zai goyi bayan sa ba. Duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro assalamu alaikum, Ibrahim Isa dan Kwarano ke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiyya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin kasar nan ya bada dama. Tuni dai rahotanni suka ce mai girma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ziyarci birnin Maidugurin jihar Borno domin jajantawa jama'ar jihar da ma gwamnati bisa iftila'in hare-haren kungiyar Boko Haram a wasu yankuna. Wanda rahotanni suka ce gwamnan jihar da wasu makarraban gwamnati sun tarbi shugaban kasar. Mai magana da yawun shugaban kasar Malam Garba Shehu ya gayawa duniya cikin wani dabantaccen rubutu ta shafinsa na Twitter cewa shugaban daga birnin Addis Ababa Ethiopia da ya halarci taron manyan jagororin kasashen kungiyar tarayyar Afirka kashi na 30 uku babu inda ya zarce sai Maidugurin jihar Borno. Gabanin dawowarsa gida Najeriya dai bayanai sun nuna cewa an cimma kaiwa ga matakin sanya hannu akan yarjejeniya ta harkokin tsaro tsakanin Najeriya da kasar Ethiopia tare kuma da sa hannu kan yarjejeniyar tsarin yiwa juna sassauci game da samar da visar diplomasiya da kuma ta manyan fasfunan jami'an gwamnati. Komawa kan batun halin da kasar sa Najeriya ke ciki, shugaban kasa dalilin wannan mummunan hali da yan bindigar suka kaiwa matafiya a jihar ta Borno har aka rawaito cewa an salwatar da rayuka masu yawa ta hanyar babbake matafiyan da motocin su. Shugaban kasar da tawagar sa a can birnin na Addis Ababa kafin dawowar sa sun yi shiru na tsawon minti guda domin nuna alhini kan wannan babbar barna da yan ta'addan suka yi. Da alama dai rashin zaman lafiyar duniya yana ran shugaban kasa tunda bayanai sun ce an ji shi yana fayyace cewa iya abin da yake faruwa na tashe-tashen hankula a Libya yana hana shi barci kuma gwamnatin Najeriya a shirye take ta taimaka wa Libyan. Wanda kamar yadda kuka ji baro Ethiopian babu inda shugaban ya zarce sai birnin Maidugurin ta jihar Borno domin jajantawa kasar sa kan wannan sabon iftila'i. To amma kuma yadda bayanai suka nuna an tarbi shugaban kasar ne a cikin wani irin yanayi na daban wanda yake zama wani sabon labari. Wasu dai cewa suke babu ma yadda za a yi a ce shugaba mafi soyuwa a wajen talakawa musamman yankin Borno a ce shi za a tarba da kalamai ba na suwa da shauƙin kauna irin yadda aka saba gani a baya ba. Kuma cikin masu irin wannan tunani cike da takaici har da guda cikin masu kare manufofin gwamnatin ta APC wato Anas Abdalla.
Mutumin da tunda aka kafa Najeriya ba a taba shugaban kasa mai daraja wanda al'umma suke so irin sa ba, amma ishiga Maiduguri a yau ita so daga Addis Ababa ishiga Maiduguri a yau al'umma suna ba mai suna iyo. Wannan a matsayin mu na yan jam'iyyar APC abin bai mana dadi ba, hankalin mu ya tashi.
Mun baka ganin za a iya dauko sojojin haya su je su yi wannan tari ko kuma su yi wannan kalamai marasa dadi.
Ai magana ce ta lokaci, in ka kalli bidiyon da irin abin da ya faru. Okay, to APC ce take mulki a Maiduguri, gwamnatin Maiduguri ne zai yabo sojojin haya. Ina PDP tunda aka kafa Maiduguri ake siyasa ba a taba yin wani dan adam wanda yake cin Maiduguri irin shugaba Muhammadu Buhari ba. Ba su taba zaben jam'iyyar PDP ba tunda Maiduguri ta je dan majalisa guda daya na jiha ko na tarayya bai taba ci a Maiduguri ba. Maganar wai a ce sojan haya ko ba sojan haya ba, soyayyen mutanen Maiduguri da shugaban kasa Muhammadu Buhari da har suka yi wannan iyon ba sa yi yafi karfin maganar sojan haya. Na farko dai gwamnan APC ne, na biyu yan majalisa APC ne, na uku sanatocin APC ne, sannan tunda Maiduguri aka fara siyasa Buhari ne yake cin Maiduguri.
To ai shi isa aka al'umma din suke cika da mamaki kamar din da kai ma ka cika da mamakin cewa anya ko hakan zata iya yiwuwa.
To abin da yake faruwa shine wannan harkar ina so in ga wa mutanen da suka kewaye shugaba Muhammadu Buhari wa'anda ake kira kabar za su yi mamakin talaka nan gaba, kuma duk mutumin da yake jam'iyyar APC yana tunanin cewa wai al'umma ba sa gane irin halin da jam'iyyar APC ta sa mutane a ƙasa, to yaudara kansa yake.
Amma wani fa sai ya mamaki iji kai dan jam'iyyar APC kana iya fito da irin waɗannan kalamai daga bakin ka.
Baka da yadda zaka iya yi. A musulunci ma abinda Allah ya umarce mu a matsayin mu na musulmi, Allah da ya turo annabinsa da gaskiya, haka yace ki ga yawo kowa gaskiya. Allah bai cire iyayenka ba, bai cire shugabanni ba, bai cire ɗa ba, bai cire jika ba, haka Allah yace ka ga yawo kowa gaskiya. Dan haka ba ruwana da wata magana APC, al'umma da umannin Allah da manzansa nabi, nake ga al'umma gaskiya cewa ya kamata su gane wannan shugabancin ranar alkiyama daya bayan daya, yadda Allah bai yi wahala halittar su ba, to haka tambayar su Allah ba zai masa wahala ba. Daya bayan daya sai ya tambaye su irin abin da suka yi wa al'umma, kuma Allah zai tambaye su yana nan yana jiran kowa a madakata.
Alhaji Anas Abdalla kenan dan cikin gida a jam'iyyar APC dake kalaman gyara kayan ka. Sai dai kuma duk wata matsala da ake gani kuma ake kokawa da ita a wannan gwamnati, a cewar masu bawa shugaban kasar kariya irin su Sagir Labaran Mashinku, duk laifi ne na gwamnonin kasar nan, domin dai shi shugaba Buhari ya gama sauke duk wani nauyi da aka dora masa.
Da tijari watan da ba Allah nan ya hawo a matsayin shi na dan Arewa, sun taba zuwa mushi da wata agenda, sun ce gashi yau ga abin da muke so a yi wa Arewa domin Arewa ta ci gaba.
To amma idan ba su je ba, shi a matsayin sa na dan Arewa wanda kuma ake ganin ya taba shugabantar kasar banda ragowar mukamai da ya rike, shi bai san matsalar Arewa ba?
Ya san matsalar Arewa, domin farkon zuwan da yi abin da yake nan, mun fice matsalar Arewa noma ne, noma aka san mu da shi, da noman nan aka gina kasar nan Najeriya. Abin da ya fara yi da itaso ya fito da wani tallafi, yace duk matasan mu shikenan ga tallafi nan, wasu kyauta aka bayar, wasu ba a bibiye su ba ma, aka zo aka dinga lissin nan. Akwai local government din da naje na ga mutum sama da 3,000 an ba su wannan tallafin, wanda inda ai mun yi amfani da wannan abai badan, mun je noman muka tsan tsakani da Allah mun yi, wallahi da ba wannan magana ake yi.
Kuna ganin noman ma ba a yi shi kamar yadda gwamnatin take ta kwarototon cewa an samu wakil?
Ai shi ya gama, su waye suka da filayen noma a kadace? Gwamnonin mu ne, gwamnonin namu su suke da azzar talauci a kasar nan. Yau da a ce lokacin da aka yi bayan Allah nan ya bada wannan abin nan, gwamnonin mu ce shikenan, musamman mu nan Kano da muke da filayen noma, muke da dam-dam, gwamna ita shikenan, ga wani committee mai karfi, duk wanda aka ba wannan kudaden yazo zamu bashi fili, zamu tallafa mushi, kuma idan yayi zamu siya. Yau da an fita daga cikin wannan, amma abin da suke kullun sai dai kashe matasa. Yau matasa suna zaune suna sana'ar su a waje, sai a zo a ce ku tashi za a gina waje, ba za a ƙara matasan nan ba, shikenan an abin din su. Wai ke suka sannan ma da ake su waye ne suke kisa-kisa samu ne fa? Shekara 10 da suka wuce aka ce fulanin nan a neman musu makoma, aka dinga meeting, aka dinga zama, kullun magana suke ba aikata. Buhari ya gama nashi, Buhari a fitar da gama,
ya gama kuwa,
ya gama, domin duk abin da ya kamata yi.
Idan na fahimce ka, gwamnonin Najeriya ba su saje da manufofin gwamnatin tarayya ba?
Gaskiya ba su saje da wani ba, su suke kawo Buhari targado. Yau muka dinga ci, muka dinga magana cewa a kaso 70 in aka ci ba local government kudaden su hannu da hannu za su yi wa mutane aiki, da sai talauci ya dubu kusan da 70% da aka zo mutumin nan ya matsa ya takura, ya matsa ya takura, ya sai majalisa dole suka matsa, yanzu ciyama shi zai je yi sanin ya karbi kudin shi. Amma kaga wani abu da ya biyo, still gwamnonin nan su suka dada mamaye kudaden nan.
Mai idan kana ganin baikin gwamnonin nan, wani zai mamaki ganin cewa shi shugaba Buhari shi yake kirarin cewa zai gyara Najeriya bisa kan waɗannan kudurori guda uku da ya sanya a gaba?
Salisu shi kadai zai gyara Najeriya a matsayin shi na shugaban kasa,
yana da kirarin cewa dama zai gyara,
ya gyara Najeriya.
Alhaji Sagir Labaran Mashinku kenan, guda cikin mabiya jam'iyyar APC Najeriya. Watakila kalaman nasa suna kan layi ta fuskar matsalolin da ke ciwa jama'a tuwo a ƙwarya, da kuma waɗanda alhakin hakan ke rataye a wuyansu. Duban lamarin ta fuskar masarufi da tsadar rayuwa, an daɗe ana fayyace cewa manyan 'yan kasuwa musamman na Arewa su ne cikamakin matsalar rayuwa da ɗumbin talauci da ke damun talakan wannan yanki, wanda guda cikin masana harkokin kasuwanci a Kano Abubakar Abdullahi Kanabaro ke cewa tun da daɗewa sun gano kulɓace ke yin ɓarna, amma sai a riƙa cewa jaɓace.
Mu anan yan kasuwa sai ya zamanto mun baki sun zo mai da su tafi company su sai kaya, mu nan kasuwa gaba ɗaya ma an daina mu'amala da mu, duk da cewa mu ma akwai irin tamu matsalar ta kasuwa. Amma maimakon ku wai go mutun yana da company ya ga ba kai ma waya ma, ko kace za kai ma wani, zaka ji hankalinsa akan abin da ida ce ba zai ma saurare ka ba. To yanzu malabi shirin ku bude kunnuwan ku, kamfanonin gyara shinkafa a Eastern region kawai bangaren Inyamurai tsakanin Aba da Onitsha, da wasu yankuna na yankunan Inyamurai akwai kamfanin shinkafa sama da 15 kuma sun fi naku kyau, sun fi naku iya gyaran shinkafa.
Zakana so ka ce al'umar musamman a nan yankin akwai kalubale a tattare da su?
Babban kalubale saboda gwamnati ta aibu ma dudan kudade ta ba su, sun zo suna yin shinkafa gida suna saiwa 17,000 dan me yasa? Kuma shinkafan nan ta waje ta ina zaka ganta? Ba inda za a yi a kawo ta. Su wayannan manyan yan kasuwa, mu da muke a kasuwa muke zaune, mu za mu rinka siyan kaya a gungu, kuna siyarwa da al'umma da sauki. Duk lokacin da za a siyarwa da al'umma kaya da sauki ba wanda zai tunanin wani. Amma a zo a ce kaya a gida, gwamnatin Najeriya ta ba ku kudi dan koda da mu da jinga ba, kun zamta da kudi waɗannan kun da kuna wasu harkokin da su nan kuma rugo kuɗi kuna yin kaya a 2017 to idan kuna zo a zejin kafofku ina kira gwamnatin tarayya lalle tun da an ɗebi kuɗi an ba masu kamfanonin shinkafa nan to a ba mu samu su farashi su dade da 9,900 ko 10,010
ai wannan kuɗin da kake faɗa kana baro wane ya ba su shi
gwamnatin tarayya karkashin babban bankin Najeriya duk wasu manyan kamfanonin shinkafa nan ba wanda ba a tallaba da maɗuɗan miliyoyin kuɗaɗe ba wasu ma amfani
da kuɗi ne je ya karbi wannan kuɗi da ake bayarwa
ba kowa ne ya karba ba amma manya-manyan jigajigan akwai kuɗaɗen gwamnati a hannun tsilintsin kuma sai sun fito da shi kuma kananun kamfanoni da mutane suke zuwa suke haifa na'urori a gidan suke zuwa suna kamfanin shinkafa za mu kira su da organization za ta zo singa mutumin da kwarai kuwa akwai ɗaya ma a tisha ma ni zan kai su tanda organization nuna musu irin yadda suke yin rubage ya za ku rubo shinkafa a kura kuna zuba a sabon buhu kuna zuba wa da kasuwa mutunci kuna zuba wa da jihar Kano mutunci wannan ne yasa a yankudin suka birgita suka koma suke zuwa suke yi da kansu
wato idan sun je sun so waccan sun zo sun zuba ta abubuwa ga sun gyara ta wasu koma yanda suka sarrafa
ku ga yi standard kamar yadda ka rubuta a jikin buhunka amma ba yadda za mu da na kurka zuwa kura kuna so shinkafa kuna yin buga buhu kuna zuba mana da mutuncin kasuwa ba za mu yadda da wannan ba duk mutumin da zan shinkafa da zuba ta kai quality da ita ce ba da kai ta da wano ko ta kasuwa a auna amma mu abinda muke so a kama shinkafa da ta dace a kasuwa kuma a rage mata farashi
Abubakar Abdullahi Kana Baro kenan guda cikin ƴan kasuwa dake fatan samun saukin rayuwa ga talakan Arewa. Koma dai meke ciki akwai a batuna sha'anin mulki kuma akwai waɗanda a kullum ke tunanin wace hanya ce ta samun maslaha ga rayuwar talaka wanda yake bada amanar rayuwarsa ta tsawon shekara hudu wato zangon mulki guda ga masu mulkin na siyasa. Kusan dukkanin matsalolin da ake gani kuma ake kukawa da su suna da mafita amma dai samun sauki da yin bankwana da su a wannan take abu ne mai kamar wuya. Muddin kan talaka bai waye game da yiwa wakilansa kiranye ko sauke shugaba daga kowace irin kujera ba da zarar an gano gazawarsa amma a cewar honorable Salehu Hayataki tsohon shugaban karamar hukumar Kazaran jihar Jigawa
babu gwamnatin da sojan jama'a kuma dan jama'a ta zo kuma ɗan demokradiya ne za a so dan adan talaka zabe wanda yake so ku ba dan komai ma domin zauran Allah to amma tun da ya riga zama haka su talakawa yanzu sun zama bayan Allah su ma amma ina cewa talakaran wasun su alƙara ban san na ce alƙara su suke son ranar zabe dan takara ya ba su kuɗi ya mutumin da yazo cika amanar rayuwarka da ƴaƴanka da dukiyarka kace ya baka kuɗi saboda ka talaka iyaye na ƴan uwana ku gyara
baka gani kana maganar cewa su al'umar su ne sai sun gyara alhalin su kansu shugabanni ana ganin da laifin ku tunda ana barin talakan a halin kuncin da zai zo ya dinga bujiro da bukatunsa ga dan siyasa
sai talaka mai zabe ya gyara in ya gyara kuma ya gyara ba a ce kar ku an shi kuɗi ba tunda an kaga ba muku talauci kowa ya zo ku mai waye ku an shi kuɗin amma zabe babu kuma zan san zabe yanzu a riga ce muku in kun sa ƙura ku koma gida ina ga muku buka doka da oda ba doka da sai in ka sa zabe ka koma gefe tunda abin ya zama zalunci in kun sa zabe ku tsare amma ku bi doka da oda tunda babu mai karfi sai mai gwamnati kuma mai gwamnatin ba demokradiya yake ba kuma mai gwamnatin ba dan Allah ya zo ina cutar ku ƴaƴan suna English suna jin dadi so abin nake kira ga jama'a yanzu ya dawo a koma kiranye kiranye kuma in aka kiranye Adamu ba kotun da ta isa ce baka ba in an ka'ida
kana nufin wai kace a dukkan hukumomi waɗanda suke da ruwa da tsakina a gyara kowa kana so kace ya gaza ke
ayo wallahi lani aure na ya gaza me ake yi aikin gwamnati ya rushe ba ma rushe ba abin da ya rushe za a mai da shi ya narke ka ga shugabanni na al'umma suna ganin albashi da za su ba ma'aikaci kamar mauni alfarma suke masa ba abin da shugabannin suka sa gaba illa capital project manyan aiki anan ake zuba billions wallahi inda aka ce ma billion goma da za ka je dubo su ka duba da kanka a don yafin billion uku ba saboda haka kullun da an gama wannan aiki na billion kaza sai a dan wancan na billion kaza amma duk makarantu in ka je Adamu za ka samu yaro 150 da 200 a ƙasa babu kujeru gaza ko ina za ka je yarinya ta je budurwa tana neman 1,100 registration don wa aka zo an zo ne dan capital project ba dan capital aka zo kawai talakawa nake kira gaba daya kungiyoyi lauyoyi da kungiyoyi rajin kare jama'a daya su taimaka talaka su shiga gaba aje INEC a fara kiranye duk wannan shugaban da aka samu ku daman ba shugabannin ku bane ka kaba muku akai ba dan Allah
Honorable Salehu Hayataki kenan guda cikin fitattun ƴan siyasar jihar Jigawa da yake mun shiga jigawan kafin mu fita bari mu dauki kalaman dan hamayya da gwamnatin nan babawo Muhammadu Kazauri wanda ya sake shigowa cikin shirin yana jaddada cewa ba fa yayin kwansa sai da zakara ma'ana koda gaban kotun duniya za a ji yana da hujjar kalaman zargi da yayi wa gwamnatin jihar ta Jigawa
hujjoji ni na rike su shin me girma gwamnatin jihar Jigawa bai sayar da gidan Lagos ba shin me girma gwamnatin jihar Jigawa ba a turo kuɗin tallafin noma ba ni ke rika da hujja
amma wace hujja ka rika da kake wannan magana
yanzu tsohon shugaban Jada ya rasu aka samu kuɗi miliyan 2000 a gidansa mai girma gwamna yace kuɗin gwamnatin jihar Jigawa ne ya karbo su ina akai da kuɗin nan shin account din gwamnati aka sa su mai ko kuma mai akai da kuɗin nan
wancan kuɗi a gaban ka akai haka wannan maganganun na gwamna da cewa na jihar Jigawa
ni ina da hujja in kai ba tsoro fa nake ba da gaske nake yanzu malaman
maka fa masu magana a radio suna tafiya suna baka shawara suna cewa ba bawo
ni fa da gaske nake yi fa yanzu ga malaman makaranta nan kamar da 350 mai girma gwamna ya dakatar musu da albashi
saboda me
yo wai ba sa zuwa office
kana ɗaya daga cikin malaman ne
mai girma gwamna kai tip accounta ko accounta da ka rike wa mai girma gwamna albashinsa shi ma ai ba office yake zuwa ba baya zama a office ka rike mai albashinsa in dai magana ake ta gaskiya wancan malaman makaranta me su kai maka mai girma gwamna ina kudin su na wata hidda ina aka ga
kai wani zai ce ko babawo bai ji gargadin da ake ta zuwa ake masa ba akan irin waɗannan maganganu da kake ta yi
Adamu tunda mai girma gwamna ya ce ni wasan jifa shi fa a gidan Igles yake ni kuma a na ƙasa nake
amma yaushe yace maka ku yi wasan jifa
yo gashi kai baka ji kai baka ji ni na hirya a gidan Igles kake mai girma gwamnan Jigawa ni a gidan ƙasa nake bismillah
Matashi babawo Muhammad Kazaure kenan guda cikin masu hamayya da gwamnatin jihar Jigawa idan muka dawo nan Kano kuma kafin mu shiga batun takaddamar da ta kunno kai dalilin kalaman Malam Ibrahim Shekarau game da goyen bayan shugaban kasa a batu na sake tsayawa takara ko sabanin haka bari mu dauki kalaman Garba Muhammad Gudu Babu wanda ya shigo yana yin wasu kalamai masu kama da waiwaye a dan tafiya mai zama hujjar biyayya ta siyasa ga wanda saka gamsu da jagorancin sa
wanda yake dan majalisar jiha na yanzu mai girma Kabiru Dashi shine yake tallafa al'umma ya tsaya kai da fata kwanan nan ya rubu ofofi ya rubu motoci ya rubu mashina yanzu haka wallahi shi yake tiritiri da yan jam'iyyar APC shi yake bin umarnin mai girma dan sarki mu kuma yan karamar hukumar kirmu muke bin umarnin mai girma Alhaji Kabiru Dashi
amma misali ba ku ganin dama haka sunna siyasa ta gada kuma fa kwanan nan an ce kun yi antipati kun zabi wata jam'iyya ta daban a wannan karamar hukumar
eh to ai umarnin mai girma muka bi Kabiru Dashi shi yake tallafa mana
yace a je a yi antipati
shi yake tallafa mana da yan karamar hukumar kiru domin ya rubu ofofi ya rubu motoci ya rubu mashina dan haka umarnin sa zamu bi ba tsohon dan majalisar tarayya mai kiltin kiru da Bebeji Ubala Jakada ba wanda yake bin umarnin yan karamar hukumar kiru da Bebeji yake tallafa da kowa komai yake tallafa musu ya tsaya kai da fata shi kawai da kashi sai ƴaƴan sa ya za a yi mu bi umarnin sa dan haka ba mu ba bin umarnin sa mai girma Kabiru Dashi shine yake tallafa al'umma shine muke bin umarnin sa shine wanda zai ce mana mimi
shi yanzu misali Kabiru Dashin wani irin cigaba ya samar wa da wannan yanki na ku
ya samar da cigaba wanda ba zai musulti ba wanda ayyuka burtsatse gyaran makaranta ya tallafa al'umma motoci mashina kwanan nan ya biyawa mutum bakwai maka wanda shine zai ba mu umarni mu ji mu ƴan karamar hukumar kiru domin shine yake tallafa da al'umma don haka ina tabbatar ma cewa tsohon dan majalisa wallahi ya bata da ƴan asalin karamar hukumar kiru ba za mu bi shi ba ba za mu bi umarnin da yake bi ba ba mu ba shi ƴan karamar hukumar kiru
Alhaji Garba Muhammad Gudu Babu dan siyasa daga karamar hukumar Kiru a kwanakin nan ne dai ake ta cece ku ce kan wasu kalamai da aka ce Sardaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau yayi lokacin da yake amsa tambayoyin ƴan jarida a wata tattaunawa bayan an tambaye shi kenan yiwuwar nuna goyen bayan sa ga shugaban da ke mulki ko sabanin hakan idan buƙatar takara za ta sake bujirowa Amsar da ya bayar din dai da alama bata yi wa wasu daga cikin ƴan Buharin dadi ba tunda cikin su yau ma mun sake jin dallami baban komanda na cewa da mamaki ka za ta ci ta goge bakin ta
idan zaka iya tunawa 2003 ban Allah nan ba shi da kowa ba shi da kokobo ba shi da ko wani abu ma da zai sa a jikinsa a TBO da wane ne duk aka dau kudin da za a yi campaign nasa mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sa aka bashi amma daga lokacin da muka zo muka fara campaign daga lokacin da Naja ta zo ta ce ayi ANPP sack daga lokacin da Musa Magashi suka zo suka taimaki mutumin nan daga lokacin su iya bashin Muktar Muhammad suka zo suka taimaki tafiyan nan daga lokacin da duk jagorori suka zo suka taimaki tafiyar nan mutanen Buhari a yau waye bai kalubalanta ba magana fa da ijefa wa naja
balan da yake jefawa ba yana ganin sai wanda ya sauka daga kan hanya bane ba yake kalubalantar sa
kaga haka mutanen nan suka zo suka fi mu zamfara kabi mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari campaign din mu Allah bai ba su nasara a zamfara da kudurin su ba haka bayin Allah nan suka bi mu Abia Allah bai ba su nasara da kudurin su ba amma har aka zo shugaban kasa Muhammadu Buhari muna mun dawo CPC bawon Allah nan yana bin mu yana cin dunduniyar mu amma ina tabbatar
yake muku na cin
tabbatar maka bai tsaya takar ANPP din ba ta shugaban kasa a kwatin da Ibrahim Shekarau Isa Kuri ai Buhari ne ci ba ma neman gudu
amma wai idan kuka tafi tun yanzu a haka kuna ganin anya zai haifa muku da dame ido a jam'iyyar taku ta APC
yanzu idan ka koma baya za ka ga lokacin da igama soka daga kujerar Buhari hawa biyu da izo bai ƙara samun wani mukami ba sai da irabi jikin mai girma jiran Muhammadu Buhari ya taba wani abu nasa cewar Buhari bai iya ba bai yi ba sannan Goodluck ya dauko
shi
ba
kada hakan shi kansa a gwamnatin ta shi shugaban kasa ta kawo muku farrago tun yanzu tunda kun zo kuna kalubalanta sanatan sa kuma tsohon gwamna
menene a ido ban da ruwa
raba bakin Dallami baban komanda din sai maka karbi bakuncin Nura Gambari Mungata yana ganin a siyasar Kano fa dole ne su kare kima da manufar gidan Sardauna domin dai a cewar sa tunda aka dawo kan tafarkin mulkin demokradiya a siyasar Kanan ba a taba samun wanda ya gina dan adam da taimakon al'umma kamar shekarau din ba a dan haka yafi karfin a yi masa gori
Malam Ibrahim Shekarau din nan da Allah ya bai sanata halin sa na alheri ne yasa aka neme shi saboda Ganduje ba zai iya cin zabe ba yazo ya hadu gaban Malam Ibrahim Shekarau ya nemi ya taimaka masa ya shigo jam'iyya don ya ci zabe saboda haka Malam Ibrahim Shekarau ya ci zabe amma bai san haka Ganduje zai mutanen Kano
ma kana so ka ce bai samu goyen bayan ita gwamnatin jihar Kano ba karkashin
Ganduje alaji maganar da muke yi ko da Buhari ko ba Ganduje Malam Ibrahim Shekarau zai ci zabe a Kano
amma sau nawa kuma babu Buhari ya tsaya bai ci zaben ba
jo shi tsaya takara takara ita shugaban kasa kuma shugaban kasa mutane da yawa suke tsayawa Allah ya ba wani Allah bai ba wani ba magana muke ta Kano mu bar wani magana mu ahalin garin nan wanda yake dan garin nan muna goyen bayan sa mutukar dan Kano ne ba za mu je mu dauko dan wani gari mu kawo shi mu mai da shi dan mu kuma ya talauta mu iban mu cikin talauci iban mu cikin rashin jin dadin rayuwa kuma ina gaya ma aikin da Malam Ibrahim Shekarau ya har Ganduje ya gama gwamnati ba zai ba domin ga gurare nan suna doyi cikin binnin Kano fa doyi take ka je ka duba kin jakaran nan inda akai hujujin nan
amma shi ya dauko wannan aikin
Alhaji ba shine gwamnatin Kano ba saboda haka wanda duk ya fasa kwace takar Malam Ibrahim Shekarau ga mu gashi mu siyasa muke yi kuma ɗan Kano ne mu ba baki bane mu kowanne mara kunya a garin nan daidai muke da shi
sai fatin da ya zama sanata babu wani abun ko ku zo mu gani da yau al'umar jihar Kano ta tsakiya
Malam Ibrahim Shekarau kar kai komai a Kano yadda ka saki kudaden kananan hukumomi ka taimaki ɗan kasuwa ka taimaki kungiyoyi mu mun sadaukar da kujerar sanata gare ka kar kai wa Kano komai
kai a karan kanka kadai kake
Alhaji ni na karan kaina domin a mulkin Malam Ibrahim Shekarau na taimaki mutun yafi 3000
to kuma saboda ka taimake su kuma yanzu sai ka zo kuma ka dinga a ran bakin su kana ci musu albasa
Alhaji mu ba fitili bane abinda akai wa Rabi'u Musa Kwankwaso da abinda akai wa Malam Ibrahim Shekarau na butulci ba za mu kuma bari a maimaita shi ba duk wanda ya taimaki mutun yace bai taimake shi ba ya shiga cikin mutanen da mutane za su tabbatar ba mutumin
kike kuma ga gashi ana fadar shi Malam Shekarau an taimake shi ba kuma kuna nuna ba wanda ya taimake shi
Alhaji wani taimako kai mutumin da yake
Kano bai taimake
ka saurare mutumin da yake da mutum miliyan 1
Alhaji Nura Gambari Mungata dan siyasa a nan jihar Kano
gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
sauraro a madadin Nasir Salisu Zango da ke jagorantar shirin da dukkanin abokanan aiki Salisu Baffayo Khalid Shattima Adam Suleiman da Umma Suleiman Ibrahim Isaac dan uwarano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a